haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin yan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin yan jarida.
Sauraronmu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin yan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin yan jarida na wannan mako za mu duba batun alakar da ke tsakanin kafafun sada zumunta wato social media da aikin jarida. Za mu duba irin rawar da irin kalubalen da kafofin ke takawa musamman a wannan yanayi da duniya ke ciki. Yayin da miliyoyin al'umma suka raja'a a kafofin sada zumunta domin samun labarai wanda a sautari labaran kan zama shacifaɗi abinda ake cewa fake news a turanci. Wakilin mu Ibrahim Abdul Aziz ya samu zantawa da Malam Yakubu Musa Uba da ke kamfanin dillancin labarai Nigeria wato nan da Muhammad Ismail na kafar yada labarai da ake kira The News Hawk da kuma masana ilimi akan aikin jarida.
The social media tana barazana ga kafofin yada labarai musamman ta yada ta bayyanar da breaking news kaman labari ya faru yanzu kafin masu men media su buga zaga social media sun fara buga breaking news ne sai dai kawai in sun buga jama'a tun yanzu jama'a sun fahimci cewa akwai labarin kazan kurgin lokaci ko sun gani dai za su saurara su tabbatar su yi amfani da su men media din wajen tabbatarwa eh hakan ta faru ko bata faru ba. Yanzu ka ko kaman a ce wannan zanga-zangan da ake ko wani ya kashe wasu da sauransu za a ga su social media ne za su ga rahotunan amma daga baya kafin su men media su zo su tantance labarin gaskiyan me ya faru su fito da shi don na ga ta nan ne kawai dai suke barazana ga men media amma banda aka dai jama'a da yawa sun fahimci cewa akwai labaran kanzan kurege akwai labaran karya a social media su yasa an sun gani za su dan jinkirta da su tabbatar sai dai akwai wanda ba su fahimci wannan ba daga sun gani kawai sai su ci gaba da yada abu ne da dole a san matakan da za a ɗauka wajen saboda irin wannan abu shi yasa ake ilmantar da mutane kamar irin su akan su check fad yadda za ka yi ka tabbata wannan labarin gaskiya ne a kuna ƙarya ne.
Kamar Yakubu Musa shi ma Muhammad Ismail na kafa yada labaran da News Hawk ya ma bayyana tasirin da ke akwai da kuma matakan da ya kamata a lura.
Ta kafar sada zumunta ɗin nan wani abu ne wanda yake za a ce zamani ne wanda an ce zamani riga wanda dole ne a tafi da shi sai dai akwai wasu kalubale kamar yadda kake kaptan ka fadi akwai kalubale da yawa da ya zo da su musamman yadda ake mutane wanda ba yan jarida bane ba su san haƙin jarida ba ka san matsalolin ma babba guda ɗaya shi ta ce shi wannan social media kasa kafan watsa yada labarai din nan na sada zumunci ya mai da kowa ya zama dan jarida da wanda ya san aikin jarida da wanda bai san aikin jarida ba kowa ya zama dan jarida shine babban matsalan da aka samu sannan kuma mutun yana da wani dama wanda dacan baka isa ka yada labari ba dole akwai wasu hanyoyi da zaka bi kafin a isar da sakonka ko kuma jama'a su san abin da kake fadi to yanzu daga dakin ka kana kwance in kaga dama sai ka ce sarki kaza ya mutu wani kaza ya mutu an yi gobara a can an yi fada a can wurin da shauran su wanda kana tare kuma ba tare da wani ya ce maka kanzur ba to abin da yake kawo matsalan kenan wanda kuma a tsari na demokradiyya da muke kusan za a ce kowa yana da dama na ya fadi albarkacin bakin shi to sai dai kuma daman shine idan zaka fadi dole ya kasance ka fadi gaskiya shi yasa a kasashe da yawa in ka duba ko kwanan nan ma Trump ya dauki matakai ne dakile yadda ake ta yada labaru wanda yake wasu basu da tushe akan musamman a yadda yake tunani.
Masana ilimin aikin jarida na ganin akwai babban kalubale da wannan kafa ta social media ta kawo to amma kuma tana da nata alfanu ga su kansu yan jarida da ma kuma al'umma. Dr. Adamu Adamu malama ce a sashen koyon aikin jarida a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ta kuwa bayyana tasirin social media ga aikin jarida.
Wato Haji Ibrahim, kafafen yaɗa zumunta na social media kafafe ne da suka riga suka zo suka tabbata, kuma dole zamani ya tafi da su domin zamanin ne ya kawo su. Babu yadda za a yi a ce zai kwace aikin jarida. Social media ka shauka kanta ai kama aikin jarida ne, ma'ana ma'aikatan kafafen yaɗa labarai ya kamata su san yadda za su sarrafa su, su yi amfani da su gaya ta yadda za su bunƙasa aikinsu, ba wai su bashi ko kuma su bar waɗannan kafafi su zama musu ƙalubale ba. Abinda nake nufi a nan shine su kafafen yaɗa zumunta na social media dole ne ya kasance kowace kafar yaɗa labarai ta mallaki wannan platforms ɗin, ta mallaki su, ta yi ƙoƙari ta san yadda za ta sarrafa su, ta ilmantar da ma'aikatanta akan yadda za su sarrafa su domin su samu su tafi da ayyukansu yadda ya kamata. Saboda haka abu ne wanda ya kamata kawai a rungume shi hannu biyu. Ma'aikatan jarida ya kamata su san cewa idan suka bar social media ya kubce daga hannunsu ya tafi kacokan hannun al'umma, to a nan ne za a samu baraka. Amma tunda sun riga da sun san cewa su ne suke da haƙƙin faɗakar da jama'a labarai na gaskiya, labarai waɗanda ba na ƙanzon kurege ba, kuma da yawan jama'a da ake da su yanzu sun fi karkata ga social media, to kamata yayi su waɗannan ma'aikatan jarida su yi amfani da kafafen yaɗa zumunta na social media a wajen rahotanninsu, a wajen bibiyan al'amura na yau da kullum na al'umma, a wajen ƙaryata labaran ƙanzon kurege da jama'a suke yaɗawa ta hanyoyin bada updates akai-akai. Wato su yi ƙoƙari su dinga faɗakar da al'umma akai-akai ba tare da kakkautawa ba. Ni wannan shine ra'ayina.
Dr. Adama Adamu kenan, malamar aikin jarida a Najeriya, wanda kuma koma da menene yanzu aiki ya rage ga su kansu 'yan jarida, musamman ma a wannan lokaci da kafar sada zumuntan ke ƙara shiga zukatan al'umma.
Nasir Daniya, masanin ka'idojin kafofin watsa labarai da hukuncen yaɗa labaran ƙarya a Najeriya, musamman a kafofin sada zumunta, ya yi mana ƙarin bayani.
Kuma laifuka da muke aikatawa a wajen amfani da wannan kafofin sadarwa na zamani, wasu ko dai da gangan, wasu kuma ko ba tare da sanin mu muke aikata su ba. Ɗaya daga cikin waɗannan laifuka suna da alaƙa da rashin sani. Misali, mutane sun ɗauki cewa shi wannan Cyber Crimes Prohibition Act da Najeriya take da dokoki ana tsamanin kamar social media da ya shafa. Kuma wasu social media mutanenmu sun ɗauki kawai Facebook da Twitter su ne social media. Amma wato abubuwa da suka haɗa da YouTube, abubuwa da suka haɗa da email, abubuwa da WhatsApp ɗin nan da muke amfani da shi, duk abubuwa ne na sadarwa ta zamani. So yanzu za mu ɗauki misali kamar yanzu abubuwa da ake na racism, kamar jinsin mutum da jinsin mutum sai ta yi wani abu da zai nuna ka hihita jinsin ka zuwa nashi ko wani abu. So in kai wani abu wanda ada alaka da racism ko xenophobia, irin abubuwan ga da suka afku ba da daɗewa ba Afirka ta Kudu game da 'yan Najeriya da sauran wasu ƙasashe, 'yan wasu ƙasashe, to in kai ma mutum shi ko wani ɓatayya ko wata magana wadda ta nuna wannan bambancin launin fata ko kuma addini ko wani abu, to za ka iya tahiya gidan yari shekara 5 ko kuma a cika tare kuɗin da har za su iya kai naira miliyan 10. Sannan akwai wani laifi da ake kira cyber squatting. Shi cyber squatting kamar abu ne wanda mutane waɗanda suka san harkar kimiyya sosai suke yi. Kamar yanzu misali VOA, Voice of America, tana da website ɗinta ko portal da yake da domain mai suna www.voahausa.com. To yanzu kaman kawai daga Najeriya ko daga wata ƙasa sai mutum yanzu sai ya ɗai ya saci kaman VOAA, sai ya ƙara A guda sai ya zama voaahausa.com. To wannan yayi cyber squatting kenan, shi ne ɗaya daga cikin misalai. So in ka ari sunan wani ko ka ƙara wani sunan wani da niyyar cuta, to shi kuma kai laifi wanda zai iya kai ka gidan yari shekara biyu ko kuma a ci ka tarar da za ka iya kai naira miliyan 5.
Sauraro a nan shirin dandali ɗan jarida na wannan mako zai dasa aya. Sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin, wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz da Nasir Daniya da Zahra Aminu Fage ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
A gaida Zara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Ba wai mutum bai da abun fada ba, kar ka zo cikin al'umma kana yin magana wacce take ba ta gaskiya ba. Ana maganan bara tun kafin kai a haife ka ake yi. Ka sani
bara ko almajiranci daya kai ka ba mu shawara, kai ka ba mu shawara kace a bambance tsakanin almajiranci da bara.
Yau yana yi ne na kuskure da ya fi ya dauko maganar shi daidai. A'a ka ci tuwon kafin in ci ayi.
To bara bari mu ji.
Ka ci tuwon ayi. Sheikh
Albani, Albani bari mu kalla. Sheikh Albani, Sheikh Albani ina magana ni tamnake baka tambaya.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fata kuna nan kallon kamar yadda muke a nan Washington DC. Muna ci gaba da tattaunawa maganar bara ko kuma almajiranci da kuma yadda yake canja fasalin zaman al'umma a sassa da yawa na kasashen mu na Afirka, tun ma ba Najeriya ba, kuma a Najeriya musamman a arewacin ta. To yau ma zan sake haɗa ku da Isa Lawan Ikrata da bakinsa malamai guda biyu da ya gaito domin tattauna wannan al'amari, wato Sheikh Haliru Malaya kuma Sheikh Jamilu Albani, inda yau za ku ji wasu daga cikin wato abubuwa da suka shafi wannan al'amari, musamman ita kanta cutar corona din da yadda ta kutso cikin wannan al'amari ta shafe shi. To Malam Isa, bismillah.
Babban mutum ya ce yaran wanda aka kore su ne, aka rushe musu shago, yaran wanda aka kore su aiki ne. Yanzu ya gama gaya mana cewa baran nan an yi ta 1957 ko waye da
karatun allo
almajiranci, karatun allon nan an fara shi kaza. To kina akwai tunaƙudi, ya ce kuma yawancin su a wata maganar kuma ta farko ma ya ce ƴaƴan wa'innan ne. So ni abinda nake kallo ya kamata mai facing reality. A'a, ba wai mutum bai da abun fada ba, kar ka zo cikin al'umma kana yin magana wacce take ba ta gaskiya ba. Ana maganan bara tun kafin kai a haife ka ake yi. Ka sani
bara ko almajiranci daya kai ka ba mu shawara, kai ka ba mu shawara kace a bambance tsakanin almajiranci da bara.
Yau yana yi ne na kuskure da ya fi ya dauko maganar shi daidai. A'a, ka ci tuwon kafin in ci ayi.
To bara bari mu ji.
Ka ci tuwon ayi.
Sheikh Albani, Albani bari mu kalla. Sheikh Albani, Sheikh Albani ina magana ni tamnake maka tambaya. Mu aje wannan kuskuren, mu kalli tambayar da na maka.
Number 2, ina zuwa number 2, point of correction. Akwai bambanci tsakanin namiji yana gwamna ya tafi da abu. Ina da dalilin da yasa na faɗa.
Mu aje magana nan, muna magana akan almajiranci. Muna magana akan almajiranci. Sheikh, muna saurare ni Sheikh. Muna magana akan almajiranci ne. Muna magana almajiranci ne. Duk magana siyasa aje ta. Yanzu maganar almajiranci an ce za
ya dina samu na maganar siyasa. Ina da magana ta.
Za ku iya buga misali.
Freedom of movement da yake ta magana.
To.
Constitution din da yake karanta wannan shi ya faɗi cewa akwai halin da za a iya kwace mu mutun rashin da yake da shi. Shi ya faɗa. Ka je ka karanta an ƙarya ake maka.
To yanzu
akwai na farko, number 1, akwai abin da zai zo kana da public peace. Common right din da aka ba ka, yanzu an ba mu right of speech. Amma idan mutun zai zo a right of speech din ya dinga yin maganganu, ya zagiwa ne, gwamnati ta kwace, constitution ya kwace. Dai kenan,
yanzu mu kalli almajiranci,
maganar right of order, magana public order.
Mu dawo magana malam muna maganar almajirai ne da almajiranci kar mu shiga wani abu daban.
Muna magana a magana akwai abubuwan da so da yawa yan human right za su tafi daban addini kuma fuskan da ya kalla na musulunci daban. So ya kamata ya dauki guda daya. In zai magana akan human right ne daban yanzu an kanke mutun hannu yan human right za su ga ka saba. In yayi sata ya kai nisabi amma addini musulunci ya ce a yanke mai hannu.
Yanzu
saboda haka tunda ka ce in bar wannan maganan mu abinda muke fada shine har yanzu har gobe muna son a samu dama ya za a yi ƴaƴan mutanen nan su karatu kala biyu. Su karatu addini su haddace alqur'ani su karatun zamani su tafiya da fuka-fuki guda biyu.
To amma me yasa kuke ce a mai da su gidan
zuwa burin mu shine kowanne da yanda kake nan Isa lawal ikrada ba kai karatun zamani ba za ka zama haka ba. A cikin su muke so a samu ciyamomi. Muna fatan Allah ya kai mu yau a cikin su a samu gwamnoni. Muna fatan Allah ya kai mu a cikin su a samu shugabannin kasa amma ta yaya da jahilci? Shi karatun alqur'anin da ake karanta ake magana maratib ne. Akwai karatun alqur'ani tilawatan. Akwai karatun alqur'ani ka san shi, ka san tafsirin shi, ka san ma'anar shi. Saboda haka mu abinda muke kokari shine yaran nan kowa ya zauna a gaban dan shi, a gaban iyayen shi. In yi karatun boko ya dawo je karatun addini. Kuma akwai abin da ake ce ma custody. Yanzu a constitution din da ake fada idan baka kai shekara 8 shekara 18 ba in mutun ya musulunta in ka kai shi kotu kotu za ta ce a mayar da shi wajen iyayen shi. In Christianity yake za a ce a mayar da shi Christianity a mayar da shi garin su kenan. Ashe custody akwai custody na mutumin da idan bai kai shekaru ba wanda suke na maturity dole za a mayar da shi zuwa ga garin su ko iyayen shi.
Sheikh Albani ku yanzu kun yarda a mayar da yara garuruwan su ne?
Abinda muke fada abu biyu ne ya taso. Na farko ga wannan fitina ta taso ana kawo mana namu mu ma duk wanda yake jahar Kaduna an kawo mun kebe su a waje daya mun ba su abinci mun dauko likitoci sun duba lafiyar su. Kana ji wannan maganan? Bayan sun duba lafiyar su an sa musu kaya mai kyau ba kamar yanda wani yake fada ba ana tura su a motoci kamar shanu. Sa su aka yi a motoci masu kyau da data aka je kowanne local government aka ce chairman ya fito. Bayan chairman a samu sarakunan mu sarakunan gargajiya masu mutunci sannan a samu manyan malamai su karbi yaran nan kowanne yaro kuma a kai shi gidan shi.
Yanzu in corona ta wuce malam idan corona ta wuce za a ci gaban almajiranci ko sun koma gida kenan?
Nake fada shine kowanne jiha kowanne gwamna yana da dama ya sa dokan da ta dace da jihar shi. Mu abinda muke so ƴaƴan da suke jihar Kaduna mu ba mu gama sauke ma nauyin ba balle mu dauko na wani jiha. Allah zai taimake ku zai tambaye gwamnan jihar Kaduna ƴaƴan jihar Kaduna ne. Allah ba zai taimake shi ba zai tambaye shi ƴaƴan jihar Kano ba zai tambaye shi ƴaƴan jihar Niger ba zai tambaye shi ƴaƴan jihar Zamfara ba. Allah zai tambaye shi ƴaƴan jihar Kaduna ne.
Bari maka tambaya ƙarshe kafin dawo zan dawo gurin ka.
Mu kare ƴanci da mutuncin ƴaƴan jihar Kano.
Wata magana da shi Sheikh Maraya ya fakada ita ce karatu da ake kamar ko na secondary kila ma ko jami'a zaka ga sai an fita waje. To idan aka ce ga wani malami ya shahara a Zaria misali sai wani mahaifi daga Ikara yana so ya dauko dan shi ya kawo shi Zaria wannan tsari da kuke so ku yi yanzu zai amince ko ko kawai dai dole sai ya nemi mai karatu a Ikara?
Bari ka ji ba Zaria ba ni na tsallaka na ban Najeriya na je na yi karatu a kunda ma za su tsallakan suna zuwa duk jami'o'in duniya da duk inda suke so su yi karatu ba wanda ya hana su balle ma Najeriya.
Tsarin ku zai yadda da wannan?
Na ce maka duk duniya in kana so ka je za ka je kai karatun kama ba Najeriya kadai ba.
Irin ina maganar wannan tsarin da kace kowa ya koma gaban mahaifin shi
idan iyayen shi sun amince mishi zai je duk inda yake so ya karatu shi inda da tsari mai kyau. Mu kuma jihar Kaduna muna da tsarin da muka sa duk wanda zai shigo jihar Kaduna sai ya kare wannan tsarin.
Sheikh Alur Maraya ina ganin kamar a iya cewa baki ya zo daidai tun daga shi yana maganar kowa zai iya towa ya karatu in iyaye sun yadda an yi tsari.
Shi yana magana ne akan shi bai ma san matsayin masu gidan nashi ba bai san matsayin da suka dauka ba kafin yawa matsayin cewa dukkan almajiri ya fita ya tafi jiharsa ta haihuwa. Ashe shi bai ma san abin da ake magana ya kamata ya daina samun baki sanda yake magana sannan kuma
ina san an baka
kana da wani abu jibi in kana da wani abu akai zan dawo gurinka
sannan kuma ga tsarin mulki kamar yanda ne magana dazu ya kawo wani abu gashi ya karanta ya nuna mana inda aka ce jaha za ta iya tana da hurumi gashi ga tsarin mulkin a gaba
ana magana ne ana gaban
tsarin mulkin Najeriya sashi na 1 karaman sashi na 3 ya faɗi cewa duk wata doka wacce ta karo da tsarin mulkin Najeriya to wannan dokar ba ta tace tsarin mulkin shine a sama wannan shine abin da sashi na 1 karaman sashi na 3 na tsarin mulkin Najeriya ya faɗa sannan kuma fitar da almajiran nan yanzu da suke yi suna cewa makarantu kaza kaza makarantun su ma ba su da kyau duk jihar Kaduna ba secondary school guda daya wadda take da library wanda yake library ba secondary school guda daya wacce take da ɗakin bincike na biology ko chemistry ko physics wanda ya amsa sannan ajujuwan makarantun a cinkushe suke sannan dan haka ne ma babu wani ma'aikacin gwamnati a yau wanda ɗansa ke secondary school ɗin gwamnati sai guda ɗaya da aka ɗauka aka kai primary school shi ma kafin a sashi sai da aka kashe a makarantar naira miliyan 197 saboda ɗan gwamnati ɗan mai bashi tuwo so da haka ya kamata misali ko ba gaskiya ba a dubi abin nan da kyau kuma ban abin takeici ne a ce gwamnati tana ɗaukar mutanen ma da ba su san matsayarta ba gwamna mai gidanka ya ce kaza kai ka warware
so da haka shi yana ta'alliƙin abin da gwamna yake nufi kila gwamna ya magana a dunkule shi yana maganar wannan tsari na almajiranci za a tabbatar da kowa ya koma gaban iyayen shi ya karatu in kuma an samu izinin iyaye za a taso a je wani guri
yanzu kaman dalilin da ya faɗa cewa saboda wannan abu da aka samu ne ake mai da almajirai waye ya fara kawo corona a jihar Kaduna shi ya mai da shi ƙauyen su almajiri shi bai kawo ba ya da mai akai wanda ya fara kawo corona a jihar Kaduna waye shi
amma ai almajiran da aka kawo malam wato su jihar Kaduna ta fitar da almajiran ta kafin a kawo mata na kanan da suke da wannan cuta
to misali in wasu sun yi ba daidai ba ku sai ku yi tsarin mulkin Najeriya sashe 41 gashi a gaba na karamin sashe na 1 yace duk dan Najeriya yana da dama ya zauna a ko ina so da haka har in wani ya saba kaida ya kawo maka kai ma sai ka saba
malam me yasa kace ganin
kuma ya rantsa da alqur'ani in musulmi ne gwamnati zai kada tsarin mulki in krista ne ya rantsa da bible sannan jihar nan mun cewa kowa ya zauna jihar da aka haife shi ne ta kawo waɗanda ma ba ƴan jihar ba suna nan yanzu suna aiki a jihar nan manya ne a jihar nan su ya ba basu su zauna a jihar su ba har sun zo jihar wasu suna aiki sannan a ce kowa almajiri shine za a kora daga jihar
kare shi kuma malamai to jama'a zan muka zo karshen wannan shiri na wannan mako sai Allah ya kai mu ranar talata mai zuwa muna fatan mu zo mu ci gaba inda wannan shiri mai zuwa din za ku ji yadda ake bada dalilan cewa ai ba Najeriya kada yake bara ba ana yin sa kasashe irin su Malaysia da Masar da Mauritania da sauransu saboda haka me yasa yake ba daidai ba a Najeriya din nan kuma shin bai kamata a ce iyaye sun bada wani abun ihsani ga malaman da za su hannunta wa yaran su ba sannan ba da bayan haka me zai faru bayan an ga bayan corona din nan za a bari yaran nan almajirai su dawo ko kuma yaya to yanzu kam na za mu yi ban kwana da ku a madadin su malaman namu wato Sheikh Halilu Maraya da Sheikh Jamil Albani da kuma musamman shi wakilin namu Isallama Ikara ni ne Ali Mustafa Sokoto a Washington DC sai an jima
Madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen mu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.